sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 27 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Russia da Ukraine duk sun giggirke dimbin dakaru a yankunan garuruwan Pavlivka da Volga da ke yankin tsakiyar kudancin Donetsk Oblast na ƙasar Ukraine. An ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Shanghai a safiyar yau Lahadi, a yayin da mazauna birane da dama na China da akasarinsu suka fusata da mummunar gobarar da ta auku a yammacin ƙasar suke ci gaba da ƙalubalantar sauraron matakan kulle na annobar COVID-19. Tare shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta sake bayyana a bainar jama'a wannan karon tare da matsayin kyallelen babanta masani kimiyyar makamai.
Kanin labaran kenan. A babban rahotanni za a ji cewa hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa ta Najeriya wato NRC za ta fara jigilar fasinjoji ga dangadan tsakanin Abuja zuwa Kaduna gobe Litinin. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa shugabannin jami'ar PNDS tarayya na ƙasashen yankin kudanci da na tsakiyar Afirka sun gudanar da taro a birnin Yamai. Bayan nan kuma za mu lika ƙasar Qatar domin jin yadda take wakana a gasar cin kofin duniya. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta email. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Russia da Ukraine duk sun giggirke dimbin dakaru a yankunan garuruwan Pavlivka da Volga da ke yankin tsakiyar kudancin Donetsk Oblast na ƙasar Ukraine. Ma'aikatar ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri da aka wallafa a shafin Twitter a yau Lahadi cewa yankin ya kasance wani fagen daga da ake gwabza yaƙi a cikin makonni biyu da suka gabata, duk da yake an sami musayar yanki kalilan. Ma'aikatar ta ƙara da cewa akwai yiwuwar za a ci gaba da fafatawa domin samun mallakar yankin, saboda Russia ta lura cewa yankin na iya kasancewa wani wuri da za a iya amfani da shi domin kaddamar da kai manyan hare-hare nan gaba na ƙara matsawa arewaci domin kame iko da sauran yankunan Donetsk Oblast da ke ƙarƙashin ikon Ukraine. To sai dai duk da haka, ma'aikatar ta ce damar Russia na cimma wannan makasudi tana da rauni sosai, domin kuwa da wuya Russia ta iya haɗa hancin isassu kuma jajirtaccun dakarun sojojin da za ta iya cimma wannan makasudi. An ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Shanghai a safiyar yau Lahadi, a yayin da mazauna birane da dama na China da akasarinsu suka fusata da mummunar gobarar da ta auku a yammacin ƙasar suke ci gaba da ƙalubalantar tsauraran matakan kulle na annobar COVID-19 har na tsawon kusan shekaru uku na annobar. Gobarar wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 10 a wani ginin bene mai tsawo a Urumqi babban birnin yankin Xinjiang ta uzura fushin jama'a a faɗin yankin, yayin da masu amfani da kafafen sadarwa na intanet da dama suke hasashen cewa mazauna ginin sun kasa ficewa cikin lokaci daga cikin ginin ne sakamakon dokokin kulle, lamarin da jami'ai suka musanta. A birnin Shanghai da ya fi yawan jama'a a China kuma babbar cibiyar kasuwancin ƙasar, mutane sun tattaru a daren jiya Asabar a kan titin Wolongqi na birnin domin zaman dirshan wanda daga bisani ya rikide zuwa zanga-zanga da safiyar yau Lahadi. Jama'ar da suka tattaru a Shanghai dai suna tarera take ne na a ɗage dokokin kulle, kamar yadda wani hoton bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta ya bayyana. An kori wani jan bankin Iran da ya kula da wata mace mara hijabi, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito a yau Lahadi, a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga sakamakon dokar tilasta lullube kai a jamhuriyar ta musulunci. Ana buƙatar mata a ƙasar mai mutane sama da miliyan 80 da su rufe kawunansu da wuyansu da kuma gashin kai, wata doka da 'yan sandan kula da tarbiyya na ƙasar suka ƙaƙaba. Mutuwar matashiya 'yar shekaru 22 Mahsa Amini a hannun 'yan sandan tarbiyya a ranar 16 ga watan Satumba bisa zargin sabawa dokokin saka tufafi ta haifar da barkewar zanga-zanga a faɗin ƙasar, wadda hukumomi suka bayyana ta a matsayin tarzoma. Kamfanin dillancin labarai na Mer ya ruwaito cewa manajan bankin Alardin Qom kusa da Tehran babban birnin ƙasar ya samar da ayyukan banki ga wata mata da ba ta sanye da lullubi ko hijabi a ranar Alhamis. Kamfanin ya ruwaito mataimakin gwamna Ahmad Hajizadeh yana cewa a saboda haka ne aka cire shi daga mukamin bisa umarnin gwamnati, Mayor ya ce hoton bidiyon matar marasa hijabi ya haifar da martanoni da dama a kafafen yada zumunta na internet.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kasa da sahoyi 24 da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ƙasar Najeriya wato NRC za ta fara aikin jigilar fasinjoji ga dangadan tsakanin Abuja zuwa Kaduna bayan kwashe sama da watanni 7 da dakatar da aiki sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai kan ɗaya daga cikin jiragen ƙasan a watan Maris. Ma'aikatar sufuri da hukumar NRC sun gudanar da aikin jigilar 'yan jarida da ma'aikatansu daga Abuja zuwa Kaduna don gwaji da duba matakan tsaro da gwamnati ta ɗauka akan hanyar dandakile wani hari da kare rayuka da dukiyoyin fasinjoji da za a fara jigila daga gobe Litinin. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdurraub na daga cikin 'yan jarida da suka shiga jirgin farko na zuwa Kaduna ta aiko mana da ƙarin bayani.
Ma'aikatar sufuri tare da haɗin gwiwar hukumar NRC ɗin sun gudanar da wannan aikin gwajin ne a ranar Lahadi 27 ga watan Nuwambar shekarar 2022, inda suka sami gwamman 'yan jarida da ma'aikata cikin jirgin da ya yi tafiya tsakanin Abuja zuwa Kaduna da zimmar duba matakan tsaro da gwamnatin ƙasar ta ɗauka. Dalilin gudanar da aikin ne baya rasa nasaba da gwajin lafiyar jirgin da duba matakan tsaro da aka sanya don tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya da za su koma zirga-zirga kan hanyar layin dogon. Malam Mu'azu Jaja shi ne ministan sufuri a Najeriya.
Mun gaya wa 'yan Najeriya cewa ba za mu fara wannan sai mun tabbatar cewa mun sanya abubuwan da ya kamata na tsaro kafin mu fara. Yanzu alhamdulillah tunda ka gan mu anan ka san cewa mun iya abin da dan adam zai iya yi. Sai mu kuma ci gaba da roƙon Allah ya ƙara tsare mu daga miyagun mutane. Allah ya tsare ƙasar nan. Amma ina so in tabbatarwa duk wanda zai shiga jirgin nan wallahi ya shiga jirgin nan kai tsaye ba tare da wata tantama ba. Akwai sabbin tsare-tsare da muka yi na ma sayan ticket. Yanzu ba mai sayan ticket ba mai shiga jirgin nan fa sai in kana da NIN.
A wani bangare kuma shugaban sashen hulɗa da jama'a da hukumar NRC Yakub Mahmud ya ce aikin da aka gudanar a yau ya nuna cewa a shirye gwamnatin Najeriya take ta inganta tsaro a dukkanin matakai.
Tabbas a yau ya nuna cewa gwamnatin tarayya a shirye take ta tabbatar da cewa an inganta aikin sufuri musamman na jiragen ƙasa wajen tabbatar da tsingantaccen tsaro domin lafiya da dukiyar mutane musamman fasinjoji masu tafiya tsakanin Kaduna zuwa Abuja da kuma sauran fasinjoji duka masu amfani da ƙasa. Muna so 'yan ƙasa su tabbatar da cewa a yanzu gwamnatin tarayya ta jajirce tana kan kafafunta tabbatar cewa an samu ingantaccen tsaro a ƙasa gaba daya a hanyar jiragen ƙasa. Ko wani hanya gwamnatin tarayya ta tabbatar da cewa tabbatar da ingantaccen tsaro musamman hanyar jiragen ƙasa da kuma sauran wurare domin kare rayukan mutane da kuma dukiyarsu.
Ko menene ma'aikata da 'yan jarida da suka kasance a cikin tawagar da suka yi tafiya tsakanin Abuja zuwa Kaduna
Maman Adam Rabi'a tuba ne da wata fargaba. Muna yadda yanda Allah ya Ubangiji ya kawo mu wannan rana muna farin ciki. Allah ya Ubangiji ya sa kowa yanda muka halarta dinnan a wurin nan. Allah ya maida kowa lafiya gidan shi. Yanzu na gamsu da matakan tsaro a mazauni na ma'aikaciya. Yanzu abin da zan ce Allah ya Ubangiji muna farin ciki. Allah ya kawo mu wannan rana.
Sunana Nasir Gwangwazo, dan jarida ne ni ma daga jaridar Blueprint Manhaj. To gaskiya fa da zuwa yanzu abin da muka gani kamar sun dauki matakai da yawa domin kin ga sun fito da wani tsarin sai da kana da lambar dan kasa saboda haka na'ura tana iya gwada ka ta tabbatar da wane ne kai kuma ya abubuwan suke dan haka akwai yiwuwar hakan kuma musamman yadda aka tawo da jami'an tsaro an ci gaba da hakan to abin zai zama yana da kyau sosai fatan da muke ya dore cikin zaman lafiya.
A yanzu dai masu bibiyar al'amura sun ce za su zura ido su ga yadda al'amura za su yi tafiya a sha'anin zirga-zirgar fasinjojin jirgin kasa tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Ni ma Abdul Rauf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurraub, kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga makala da cigaban labaran duniya.
Yarin shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta sake bayyana a bainar jama'a wannan karon tare da matsayin yar lelen babanta masani kimiyyar makamai. Iya shekarunta kimanin 10 ne kacal da haihuwa. To amma sababbin hotunanta na ƙara zafafa muhawara akan ko ana kintsa ta ne domin ta gaje shi. An fara bayyanar da yarinyar mai suna Ju Ai wadda aka tabbatar ita ce 'ya ta biyu ga Kim yar kimanin shekaru 9-10 a bainar duniya ne a ƙarshen wannan makon da ya gabata. A cikin hotunan kafafen watsa labaran ƙasar da ke nuna ta tana dudduba har ba wani makami mai linzami na Koriya ta Arewa a ranar da ta gabata tare da iyayenta da sauran wasu jami'ai. an nuna yarinyar mai sanye da farar coat da jajayen takalma tana tafiya hannu da hannu da Kim ta gaban wani makekin makami da aka dora a motar harba makamai inda take kallon makamin yana karar gaske. A yau Lahadi babban kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya ambace ta karo na biyu, yana mai cewa ita da Kim sun dauki hoto tare da gungun masana kimiyya da jami'ai da kuma sauran dukkan masu hannu a abinda suka kira gwajin harba makamin ta kirar Hwasong 17 ICBM. Mutane maza da mata ne rike da sanduna da fitilun hannu a cikin duhun titunan birnin Beirut suna daukar matakan tsaro da kansu a wani mataki da suke fatan za a tabbatar da zaman lafiya a yankunan. To amma masu sukan lamiri na yi masa kallon wani yanayi mai cike da damuwa na al'amuran da suka faru a Lebanon a can baya. Aikin gadin unguwanni da aka kaddamar a farkon wannan watan a wasu titunan birnin na Beirut wata sabuwar alama ce ta baya-bayan nan ta rikicin da ya addabi kasar ta Lebanon tun bayan durkushewar tattalin arzikinta a shekarar 1919 lamarin da ya gurgunta akasarin kasar tare da tsananin talauci mafi muni tun daga yakin basasa na shekarar 1975 zuwa 1990. Ga magoya bayan shirin dai, ra'ayin ɗan siyasa Krista Nadim Gamel da ƙungiyarsa ta farar hula da ya kafa suka tsara mutanen da aka tura a gundumar Ashrafi na birnin suna samar da tabbaci ga mazauna garin da ke cikin damuwa game da aikata laifuka. Sai dai daga cikin masu sukan lamirin bayyanarsu ya yi kama da yakin basasa lokacin da kasar ta ruguje, 'yan bindiga suka mamaye tituna kuma Beirut ta rabu zuwa ƙananan hukumomi. Magajin garin ya nuna damuwarsa kan cewa hakan na iya sa wasu masu yi koyi.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayoyin rahotanninmu. Wannan karan zamu leka a ƙasar Niger. Shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya na ƙasashen yankin kudanci da na tsakiya a Afirka sun gudanar da taro a birnin Yamai a jiya Asabar, wato wata ɗaya kenan kafin a gudanar da babban taron jam'iyyar na ƙasa wanda zai ba da damar zaben sabon shugaban jam'iyyar na ƙasa da mataimakansa. Ta da magoya bayan PNDS daga Barci don ganin jam'iyyar ta yi galaba a yayin zaben mutanen da za su wakilci 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje a majalisar dokoki shi ne babban makasudin wannan haɗuwa. Wakilin murya Amurka a Yamai Silamu Muni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Gwamman jagororin magoya bayan jam'iyyar ta PNDS mai mulki daga ƙasashe bakwai na yankin kudanci da na tsakiyar Afirka ne suka hallara a wannan haɗuwa da ke matsayin ta sake jan ɗamara a yunkurin da uwar jam'iyyar ta sa gaba don ganin sun ƙara kafa rassan jam'iyyar a sassan duniya. Alhaji Jafar Dubai, mazaunin ƙasar Kamaru, shi ne mataimakin sakataren yaɗa labaran PNDS tarayya a yankin kudu da yankin tsakiyar Afirka.
Ita jam'iyyar tarayya su magabatanta daga farko sun kwatanta mana da wanda ya yi shekara 30 ma'ana a cikinta, da wanda ya yi shekara ko wata ɗaya ko minti ɗaya a cikinta. Na hakikanin gaskiya ya zo a cikin tarayya ne saboda tarayyar, ba saboda wata manufa ba. To duka wundinsu ɗaya na zama, babu bambanci ko guda ɗaya. Kuma kullum mai ita wannan jam'iyya da kake gani cigaban da take, muna son ta ƙara bunƙasa kuma a yi koyi da irin namu ɗabi'u.
Zaben cike gurbin kujeru biyar na wakilan 'yan Nijar na diaspora a majalisar dokokin ƙasa da ake shirin gudanarwa nan da watanni masu zuwa wani abu ne da magoya bayan PNDS na yankin kudu da na tsakiyar Afirka ke ɗauka da matukar mahimmanci.
Ai mu zaben ma gani mun kai an daɗe ba a yi shi ba, ai kaga abin da ya faru yau ko mu coordination din mun tsara ayyukanmu ta ƙarƙashin ƙasa har Allah ya kamu yau, ai baka ga an yamu ci da kowa ba. Wannan dubite guda biyar ni na sa cikin lissafin namu ne 'yan tarayya don kan shirye muke.
To sai dai shugaban reshen jam'iyyar a ƙasar Angola Abdulrahman Sidi Muhammad ya nuna damuwa akan rashin yi wa mazauna yankinsa rajista a yayin ayyukan rajistar zaben da aka gudanar a watan jiya. Saboda haka ya yi kiran hukumar Seni ta dubi wannan matsala da idan rahama.
A Roleman Chad aka yi shi da Cameroon, sauran ƙasashe ba shi ba aka yi a Roleman, amma akwai abu kama wanda suka riki jirgi suka biya mota suka ta yi Chad suka ta yi Cameroon don su samu a yi a Roleman. mutanen Seni su san da sani Africa Central da Africa Austral akwai ƴan Niger da yawa. Ni for example inda nake anan Angola sai ya ce maka akalla akalla waɗanda suke active waɗanda muke gani muna taro da su muna tara mutum 1000 da wani abu nan wanda ne kawai nake mazanci
a wani abin da ke matsayin matakin jan damara taron ya sabunta kwamitin jagororin rassan waɗannan kasashe bakwai. Dan majalisa Bukari Sani Zilli na daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zaɓe.
Abinda muke jira da su su tashi su kullisa da su su shinguda da NDS tarayya a cikin ƙasashen nan guda bakwai gaba ɗaya.
A ƙarshen watan Disambar da ke tafi ne jam'iyyar ta NDS mai mulki za ta gudanar da taronta na ƙasa a nan Yamai don zaɓen sabon shugaba da mataimakansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma bari mu leka a ƙasar Qatar. A yau Lahadi aka shiga rana ta 8 a gasar cin kofin duniya da ake bugawa, inda ƙasashe da ke halarta suka fara buga wasa na biyu na rukuni-rukuni. Dangane da haka na tattauna da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri, wanda yanzu haka muke tare da shi a ɗakinmu na yaɗa labarai. To Baba, a yau ƙasar Costa Rica ta buga da ƙasar Japan. Da Costa Rica ta bada mamaki
gaskiya.
Kasa a wasan farko ta yi rashin nasara da ci daya a da ci bakwai da nema a hannun kasar Spaniya.
Ai wannan kusan wani babban tarihi ne a gasar cin kofin duniya wadda aka ci ita abin nan Costa Rica bakwai, saboda ba taba mata irin wannan abin ba sai Spain da ta kafa wannan tarihi a kanta. Amma kaga Allah da ikon sa yau sai ita ba ta taka rawar gani akan Japan.
Gaskiya kwarai abin ya kayatar sosai. To amma ban sani ba ya kake kallon wasan wato kasar Spaniya da Jamus, wanda ita kasar wato Jamus ta yi rashin nasara a wasanta na farko a hannun Japan da ci 2-1. Ita kuma Spaniya shine ta samu nasara akan kasar Costa Rica da ci 7. Ya kake ganin zai kaya?
Wato a wasan da nan ga da dan lokaci kadan muke sa ran zamu kallan Allah ya in Allah ya yarda. Abinda akan ce karan batta ko kuma giwa da giwa ne za su yi fada, don haka wannan abin a za a gani ne. Kuma in ka duba ko kuma ali kalaman ainihin shi ko din ya sunan shi Jamus Flick Hansi da yake cewa wannan wani wasan ƙarshe ne da za a yi a tsakiyar wasan da ake na cin kofin duniya, saboda Jamus tana kokarin ta kwato kanta kata yi ficewa da ta taba yi a shekaru 4 da suka gabata. Jamus wannan fitar da ta yi a matsayi na rukuni, wato matsayin farko da ta fita a shekarar 2018, tarihi ne, saboda tun shekara 80 ba ta taba fita a wannan matsayin ba sai wancan shekarar 2018 ta fita. Shi yasa ba ta so ta maimaita wannan mummunan tarihi a kuma wannan shekara.
Kuma kaga idan har suka rai rashin nasara a wannan wasan, shi ke cikin kila wakala.
A'a, shi ke dan ma sai wani ikon Allah za su samu tserewa. Kuma ka duba wasannin da Spain da Jamus suka yi a cikin ɗan shekarun nan, wato haduwa da suka yi a manya-manyan gasa da aka yi wurin guda 6, so ɗaya Jamus ta yi nasara akan Spain. Shi yasa wannan wani abu ne mai tashin hankali ga ainihin Jamus din, shine shi ko din Flink Hansi yake cewa lallai wannan wasa ne na ƙarshe da za a yi a yau, don haka gaskiya abin a zo a gani ne.
To yaya kake kallon wasan Kamaru da Sabia da za a buga a gobe Litinin, da kuma wasan Ghana da ƙasar Koriya ta Kudu?
To in ka duba ƙasar Sabia da Kamaru ya kamata ta dage kwarai da gaske. In ka duba tana iya kokari ta shiga gasar cin kofin duniya a daidai cikin ɗan shekarun nan. To amma in ta je kokarinta sai ka ga ba yadda aka zaci take yi ba, don saboda ƙasar Kamaru tana cikin ƙasashen da ake kyautata mata zato, gani irin abin da suka yi a shekarar 1990 wanda su ma suka bada mamaki, kamar yadda Saudi Arabia ta ci Argentina, haka su kuma farkon shigansu da suka je suka ci Argentina a wasansu da farko. To ana kyautata mata zato, amma gaskiya cikin wannan lokaci sai abubuwa baya tafiya yadda ya kamata. Sannan kuma ka zo ƙasar Ghana, galibi wasan da ƙasar Ghana take yi a gasar cin kofin duniya, musamman wasanninta na biyu, yana da wahala a tashi bata yi nasara ba. In ma bata yi nasara ba to zaka samu ita kuma ba a yi nasara a kanta ba. Shi yasa kuma an ka duba kokari da ƴan Ghana suka yi a wasan su da Portugal. Ko din da ake ta zargin shi yayi wasu musaya ko kuma ya sake wasu ƴan wasa wanda yake ana gani yana cikin dalilin da yasa ƴan Ghana suka fadi a wancan wasan. To ya dau darasin sa kuma sun yi shirye-shiryen da ya kamata muna kyautar zaton Afirka za ta yi nasara.
Muna godiya Baba Yakubu Makeri. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karbiya da zamba.
Masu sauraro, sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim.
Yasa wannan sa hansa sirin ga gasa amma da yan mata kan ku zan yi jasa har da
madalla. To idan ana biye a shirin da ya gabata mun ji yanda aka hukunta wasu matasa a jihar Kano Najeriya waɗanda aka kama su da laifin bata sunan gwamnatin jihar cikin wasu bidiyoyi da suka wallafa a shafukan sada zumunta. To tambayar anan ita ce shin wasu dalilai ke sanya matasa mai da hankali wajen watsa kowane irin abu a shafukan su na yanar gizo ba tare da tantancewa ba ko la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo. Musa Abdullahi Sufi ƙwararre kuma wanda ya fice a harkokin da suka shafi kafofin sada zumunta a yanar gizo yayi wa wakilin VOA a jihar Kano Mahmud Kwari ƙarin bayani.
Wato ita social media kafaci da take bawa al'umma dama akwai na fadin duniya wurin bayyana ra'ayi amma a ka'idar ta shine ba ra'ayinka da zaka yi domin ka ci zarafin wani ko cin mutuncin wani ko tozarta wani ba. Yana da matukar muhimmanci mutane su gane cewa ita social media kafaci kamar al'ummar gari. Akwai mutane da suke masu ilimi, akwai marasa ilimi, akwai masu bakin ciki, akwai masu tallafa mutane, su mutane ne mabambanta suka shigo cikin ta. Amma duk da haka kowace kasa kuma tana da dokokinta akan wanda aka ci mazarafi yana da haƙin da zai nemi haƙin sa. To abin da ke faruwa shine yawanci matasa da suka taso su ga ana amfani da social media halayya ta wasu daga cikin bangaren yan siyasa da wasu da ke ganin darmiki masu ma a wurin rubuce-rubuce na batanci ko na cin zarafi ko na wannan abin. So ya taimaka wurin tasiri a wurin su cikin wata matasa kan musamman idan suna son abu to za su yi duk wani abu da za su yi wurin yaba mishi sannan duk wani abu da suke ganin shi abin da suke so baya tare da wancan su suna iya yin kuma duk yanda za su yi wurin bata wannan abin da suke ganin cewa baya tafiya daidai da wancan abin da suke so. Hakan ya saka kuma tare da musamman a bangaren na ilimin akwai karancin ilmantar da su matasan akan irin muhimmancin darajarta mutane a fili da kuma a bayyane wanda ya hada hadda ita kafata ita wannan hanyar sadarwa ta zamani. So wannan ya ba su dama rashin kwaba sannan kuma a cikin gurin sai ga cewa idan mutum yana rubuce-rubuce ko wasu abubuwa na bidiyo da sauransu da yake taba ga darajar mutane sai ga shi kuma yawanci za ka ga mutane masu suka fi bibiya za ka shi fa aka fi san abin da yake yi shi aka fi yada abin da yake yi to shi ma kan yi karasa wasu suke ganin cewa kamar hanya ce da za su yi suna da za su rika samun kuɗi cin daga man da muka sani a wayannan kafafi akwai waɗanda yawan kallonka yawan abubuwanka akwai yanayin da za ka yi har ake biyan ka wasu kuɗaɗe to suna kallon yin irin waɗannan hanya ce za su saka yanzu su fito a fara san abin da suke so musamman idan sun yi abin da sun yi shi da girma kamar irin wannan misali na taba mutunci ko martaba ta shine girma ganduje to amma duk abin duban shine shari'a kuma kamar yanda nace dama duk wanda aka yiwa yana iya neman haƙin sa kuma shari'a ta kalli mai doka ta ce na ƙasa kuma a yanke hukuncin to gaskiyar magana
to amma ire-iren ku da ake kiran ku influencers kamar za a iya cewa kun zama manya a harkan nan kuma in ka so ma za ka iya cewa iyaye za a iya cewa kenan ba kwa wani hoɓɓasa na nusa da su matasan nan duk da cewa watakila suna kallon kafaci ta su samu kuɗi amma kuma watakila akwai hanyoyin da ya kamata su bi su samu kuɗi da ita a social media.
To gaskiya akwai wannan kokarin wurin nisarwa na su akwai iri-irin mu da muke kokarin mu ga cewa duk sanda ake wani abu da ya shafi cin mutunci za ga muna kokari muna rubuce-rubuce da yake kawar da irin wannan tunanin. Misali ko hira da aka yi da shi shugaban kasa kwanan nan a wata kafar yaɗa labarai kaga mutane sun ta fito da wasu kalmomi da ya a ciki da sauransu wanda ni akan kaina abin da na rika shine na rika zakulo wasu muhimman abubuwa da kuma ya fada a ciki wanda mutane ba su tsira fito da waɗannan abubuwa muhimmai ba sannan wasu idan ka irin wannan rubutun za su fito ci rubutun ka shi ma suna fadar magana da sagara ma to shi ma cikin hikima sai ka rika ba su amsa da za su gane cewa kamar kana musu shakube ne a cikin abin da suke fada na rashin ladabi. Misali kamar akwai wanda za ka cewa ya ci mutuncin yayi rufadin magana da yake yanzu in ka ce shi baban su aka gayawa wataƙila sai ku kuna damba da shi so idan ya irin waɗannan sai kai masa rubutu da kalmar cewa wannan abu da kai ya kamata ka ƙara tunani domin watakilan aka kada ba kamar mahaifinka irin wannan abun watakila ba za ka ji dadi ba so za ka cewa da sun ji irin wannan sai ka sun goge abin da suka faɗa domin a sannan suke gane cewa watakila sun yi abin da bai dace ba so wani abin wato akwai yanayin da an sawa mutane wani tsana da ko ince bakin ciki ko wani abu na rashin fahimta da su kuma suke ganin cewa ta wannan kafa yaɗa labarin ko ta sadar zumunta idan suka bayyana shi wasu sukan manta cewa in fa sun yi rubutun ma kamar duniya suke gani wani fa in yana magana ma kawai ganin ki kamar kai da shi da kuke wannan dan kuka da kuke gani so duk akwai irin wannan yanayin da suka mutane zaga musamman a sashe na comment so don haka yawanci daga cikin mu muke kokari gaskiyar maga cewa duk sanda maga an yi irin wannan saki line ko ba a namu post din ba wa rubutun da muka yi ba ko da na wasu ne to mukan ji hankali mun da cewa wannan abu ya kamata a lura domin wannan abu yana iya kai mutun zuwa ga mata kin sharri
amma kafin ma jan hankali din nan da kake cewa yanzu kuna yi ma waɗanda sai ma sun yi abin da bai dace din ba babu wani tsari misali tunda matasa sun runguma harkar nan ta social media ba wani tsari da za a ce ga wasu ka'idodi da in kana so ka zama marubuci ka dinga bada bayanai ko hotuna da sauransu ga wasu ka'idodi da wani akalla ko ilimi sai ka mallake shi ka fahimci sannan misali ya kamata a ce ka fara
to a kasar Najeriya an yi kokari a kawo wannan shi doka ta gudanar da ita wannan abu wanda aka yi ca a lokacin ana cewa saboda siyasa ne wanda kuma daga cikin makasudin wannan din kula da wannan din gaskiya shine wannan kulawar amma duk da haka akwai dokoki misali zakar la harkar kamar dokokin zabe wanda a ciki akwai inda aka faɗi cewa an kaci zarafi akan ta kowane spanni so akwai hukunci da za a dauka akan mutum to kaga wanda yayi wannan misali game da abin da ya shafi siyasa kaga yana iya hawa doron wannan kasashe da kasan na duniya har da turai suna da ka'idoji na kula da wannan wasu ma yaro baya bude wannan account na shi kuma sai ya kai shekara 13 sai ya kai wannan shekarun nasu da suka ware ina ga sama da shekara wasu ma wani zaka sun ce sama da shekara 18 wasu kuma a yanzu haka suna ta kokarin suka cewa sun kawo dokokin da sarki wasu zaka kuma suna kokari suka sun yi controlling na taba yin wani bayani a shekarar 2017 akan shin ita wannan kafa ta sadarwa ko akwai bukatar a rika gwamnati ta shiga cikin gudanar da ita banda ne dogon bayani akai amma abinda na kula da shi shine yawanci a shugabanni su kansu da kuma malamai da bangaren ilimi an samu dan tasgado wurin bada gudunmuwa kwarai da gaske wurin ilmantarwa da jan hankalin al'umma a cikin bangaren ilimin da karatun da sauransu duk da dai kamar a kungiyoyi sukan tara matasa a yi musu wannan horo wanda su to amma za ka cewa wasu kallon ne a ciki wasu daga cikin su daga lokacin da ka kira su ka nuna musu hanyar da za su samu arziki ta amfani da kafan sadarwa ta zamani za ka ga sun gane cewa to ashe wannan kafar ka ai a yanzu haka yanzu magana nake maka kun da kafar yaɗa sadarwa musamman mata da suka gane amfanin ta anan suke sai da hajjojin su sami ta ma'ana kenan ba sai ka ci mutunci ba za ka iya zuwa ka yi rubutu na hikima rubutu na bandariya na barkwanci kai bidiyon ka na ilmantar da mutane akan abubuwa a cikin
madalla to mai sauraro saboda karancin lokaci yau ma anan zamu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu zamu daura yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka musamman wakilin mu a jihar Kano Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi ku sake haduwa a shiri na gaba assalamu alaikum
A gaida Shamsiya bari a ji kadan daga ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakon mu na farko ya fito ne daga malami Kura garin Sarkin Noma da Yakubu Mai Aski Badaraka suka ce salam biyoye Hausa ku isar mana da koken mu zuwa ga Migirma gwamnatin jihar Yobe. Mu fa har yanzu ba mu ga wata alamar samun ruwan sha da aka mana alkawari a garin Sarkin Noma dake garmar hukumar Gulani ba. Fatan mu zai dubi wannan al'amari domin fada muna ta wuce. Sako na gaba ya fito ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce gano gidan da ake sayar da jarirai a Nasarawa da rundunar ƴan sandan jihar suka yi abin tashin hankali ne ga mai hankali. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce jinjina ga shugaba Buhari bisa kaddamar da rijiyar hakan man fetur ta farko a arewa a jihohin Bauchi da Gombe yanzu saura a garjiyo jihar mu ta Neja domin mu ma muna da dimbin arzikin man fetur din saboda haka tunda an gama da can to muna jira. Kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice.
To a takaice ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Rasha da Ukraine duk sun giggirke dimbin dakaru a yankunan garuruwan Pavlivka da Vuledar da ke yankin tsakiyar kudancin Donetsk Oblast na kasar Ukraine.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba daya. Sai kuma gobe da asuba, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokanan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyi da yake ni gabatar da shirin, da kuma Baba Yakub Makeri da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Tafis Baballe, ku sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.